daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa akan zangon FM wato mita 102.5. Sauran gidajen radio sun haɗa da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake kuma su yi baya ga haka a kodiyoshi muna nan akan shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro barkamu da wannan lokaci yau talata 6 ga watan Maris din shekarar 2018. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Ta farko ga kanin labaran duniya.
Wani jami'in Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa ta nuna alamun babu buƙatar ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya idan aka daina yi wa ƙasar barazana yin amfani da ƙarfin soja. Jami'an kiwon lafiya a Afirka ta Kudu sun gano silar barkewar cutar da ake kira Listeria wadda ke janyo masassara, amai da gudawa wadda kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane 180. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Rasha ta faɗa jiya Litinin cewa bayan fararen hula 'yan tawayen Siriya na da damar yin amfani da hanyoyin fitar da mutane don barin garin Guta.
To har ila yau za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar wasu jihohin ƙasar domin jajinta musu kan rikice-rikicen da suke fama da su inda ya fara yada zango a jihar Taraba. To amma ga wata tambaya.
Amma ba ku ganin cewa wannan ziyara kamar ihu ne bayan hari?
Za ku ci me shugabannin jihar ta Taraba ke cewa. To shi ma a karon farko sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a yau zai fara ziyararsa a wasu ƙasashen nahiyar Afirka kuma tuni masana har sun fara tsokaci kan wannan ziyara.
Na Amurka yana iyakacin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya inganta dangantaka tsakanin Amurka da ƙasashen da suke tare da Amurka.
Muna ɗauke da ƙarin bayani sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin damuwa da wata ƙungiyar kare haƙƙin mata take nuna baya ga haka muna tafa da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani jami'in Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa ta nuna alamun babu buƙatar ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya idan aka daina yi wa ƙasar barazanar yin amfani da ƙarfin soja kuma ta nuna alamun za ta hau teburin ganawa da Amurka. Koriya ta Arewa ta tabbatar da aniyarta ta dakatar da shirin makaman nukiliya a mashigin Koriya kuma ƙasar ta ce ba ta da dalilin da zai sa ta mallaki makaman nukiliya in har an tabbatar mata da tsaron ƙasar ta. An kuma daina yin barazanar amfani da soja a cewar Chong Onyong, babban mai ba da shawara ta fannin tsaro a Koriya ta Kudu, a lokacin da yake magana da manema labarai a birnin Seoul. Waɗannan kalaman na Chong na zuwa ne bayan da wani babban wakilin Koriya ta Kudu ya koma gida daga wata ziyara ta kwanaki biyu zuwa Koriya ta Arewa, inda ya gana da shugaba Kim Jong-un. Chong ya ce koriyoyin biyu sun amince za su yi wani babban taro karan farko tun bayan fiye da shekaru 10 da suka gabata a watan Afrilu. Ya kuma ƙara da cewa Koriya ta Arewa ta ce ta yi na'am da yin tattaunawa akan dakatar da shirin makaman nukiliya da kuma gyara dangantakar da ke tsakaninta da Amurka. Jami'an kiwon lafiya a Afirka ta Kudu sun gano silar barkewar cutar da ake kira Listeria wadda ke janyo masassara, amai da gudawa, wadda kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane 180. Ministan Lafiya Afirka ta Kudu, Aaron Musulaidi, ya faɗawa manema labarai shekaran jiya Lahadi cewa an gano inda cutar ta samo asali a wata masana'antar abinci da ke Polokwane da ke arewa maso gabashin Pretoria babban birnin ƙasar. Mr. Aaron ya yi kira ga jama'a a kan su guji cin duk wani nama da aka sarrafa don amfanin nan take. Ya kuma ba da umarni a kan a dakatar da sayar da daskararren nama saboda ɓarkewar cutar, ciki har da faloni, wani nama da ake sarrafawa a ƙasar. Mozambique da Namibia sun riga sun sanar da dakatar da shigo da waɗannan kayayyakin ƙasashensu ba tare da ɓata lokaci ba, yayin da Botswana da Zambia suka sanar da matakin hana sayan kayayyakin. Shugaban kamfanin Tiger Brands, ɗaya daga cikin manyan kamfanonin abincin Afirka ta Kudu, wanda kuma shi ke da masana'antar da aka ce an gano cutar, ya ce babu wata alaka tsakanin kayan abincin kamfaninsa da mace-macen da aka yi kwanan nan. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Rasha ta faɗa yau Talata cewa bayan fararen hula, ‘yan tawayen Siriya na da damar yin amfani da hanyoyin fitar da mutane don barin guta da ke gabashin ƙasar da aka yi wa ƙawanya. Wata sanarwa daga ma’aikatar ta ce mayakan za su iya ɗaukan makamansu da iyalansu su tafi, amma ba ta fayyace inda za su je ba. Ci gaba da tashin hankali da ake samu a yankin ya kawo cikas a yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a yi, da kuma tsagaita wutar da Rasha ta ayyana duk rana don kai taimakon agajin jinƙai, da zama ba fararen hula damar barin gabashin guta. Jiya Litinin ayarin motocin kai taimakon jinƙai na ƙasa da ƙasa bai iya samun dama ya kai kayan gabashin guta ba, bayan da dakarun gwamnati suka ci gaba da lugudan wuta ta sama da ta ƙasa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dakarun tsaron Myanmar na ci gaba da keta haƙoƙin bil'adama a kan sauran musulmin Rohingya da suka rage a arewa maso gabashin jihar Rakhine. A wata rubutacciyar sanarwa da Andrew Gilmo, mataimakin babban sakataren kula da haƙoƙin jama'a, ya fidda yau Talata, ta ce ana ci gaba da aikata ayyukan asha a kan 'yan Rohingya. Ya yi la'akari da 'yan gudun hijirar da suka isa sansanonin da suka riga suka cika makil a makwabciyar ƙasar Bangladesh kwanan nan. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Bangladesh ta miƙa sunayen 'yan gudun hijira 8,000 ga Myanmar a makon da ya gabata don a fara shirin mai da su ƙasashensu, amma 'yan Rohingya sun ce ba sa so su koma Myanmar saboda har yanzu yanayin jihar Rakhine inda suke da zama ya yi masu tsauri. Koko Lin, wani shugaban al'ummar 'yan gudun hijirar Rohingya, ya ce 'yan Rohingya ba za su koma Myanmar ba, saboda kawai gwamnati ta ɗauki matakin tilasta musu koma wasu unguwanni nesa da ƙauyukan da suke a da. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa Amurka ba za ta ja da baya ba a kan matakanta na sanya kashi 25 na haraji a kan ƙarafuna da ake shigowa da su ƙasar da kuma kashi 10 na haraji a kan dalma. Duk da ƙarin matsin lamba da yake samu daga 'yan siyasa da jami'an diplomasiyya daga ƙasashe ƙawayen Amurka da kamfanonin ƙasar da ke neman ya jingina wannan matakin da aka wanda suka ce zai iya haddasa rikici ta fannin cinikayya. Kafin wata ganawa a fadar White House da Prime Minister ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu, Trump ya nuna cewa ta yiwu a cire Mexico da Canada daga shirin harajin in dai har aka cimma sabuwar yarjejeniyar adalci ta cinikayya ba tare da tsangwama ba, wadda ake kira NAFTA a takaici. Yanzu haka dai ƙasashe uku na ƙoƙarin sabunta wannan yarjejeniyar ta NAFTA a zaman gana wadda ake shirin kammalawa a birnin Mexico.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Farko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar wasu jihohin ƙasar domin jajinta musu kan rikice-rikicen da suke fama da su, inda tuni ya fara yada zango a jihar Taraba. Ana sanin shugaban Buhari zai kuma je jihohin Yobe da Benue da Zamfara da kuma Rivers. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya zanta da ɗaya daga cikin shugabannin jihar Taraba, Sanata Bala Adamu, inda ya fara da tambayar shi yadda suka kalli wannan ziyarar.
Wannan abin yaba ne kuma yana tuna mana alƙawarin da shi shugaban ƙasa ya yi lokacin yakin neman zaɓe cewa zai inganta tsaro a Najeriya, zai kuma farfaɗo da tattalin arziki da kuma zai yaƙi cin hanci da rashawa. To muna godiya da wannan ziyara kuma muna fata 'yan uwan mu shugabanni, musamman shugabanni na jihar Taraba, za su ɗauki izina da amfani da wannan dama na ziyarar shugaban ƙasa domin a fito da hanyoyin da za a kawo dawwammamen zaman lafiya tsakanin mutane Taraba, musamman kuma a yankin Mandila wanda na kwana-kwanan nan aka samu sake tada tarzoma da kashe-kashe rayuka da barnasar da dukiyar mutane.
Amma ba ku ganin cewa wannan ziyara kamar ihu ne bayan hari? Ya zo ne bayan da ƙasa aka yi mai cewa sun je bukukuwan aure amma an kashe mutane, an sace 'yan mata bai je ya ziyarce su ba?
ni ina ganin bada da wannan fahimta domin wannan ziyara din an riga an tsara shi a gwamnatance da dadewa kuma ina so a yi amfani da wannan dama na zuwa sa domin a samu ci gaba na wajen kawo maslaha da zaman lafiya ga al'ummar jihar Taraba ma'ana masu mulkin jihar Taraba su ɗauki matakan tsarara wanda za su tabbatar da ci gaba da zaman lafiya a jihar Taraba.
Amma ya faɗa cewar za a kama waɗanda ke da hannu a gurfanar da su a yi musu hukunci kamar da dokokin Najeriya suka tanada. Ganin cewa ba wannan karo na farko ne aka yi wannan aika-aika a Taraba ba, kana ji wannan alƙawarin ko zai tabbata tunda waɗanda aka taɓa kamawa ma an ce 'yan sanda a jihar su sake su?
To ai wannan sakaci shi yake kawo yawan tashin hankali a kowace al'umma ma ba lallai jihar Taraba ba kawai ba. Muddin aka yi watsi da dokokin ƙasa mai laifi ɗan ta'adda ana ganin sa yana yawo bayan ya kashe mutane ya barnasar da dukiyarsu sannan a ce ko a ci gaba da haƙuri kawai a rungumi juna ana zaune mutumin da ya kashe maka dan uwa ya barnasar da dukiyarka to kaga ba a nemi zaman lafiya ba. Wannan shi yasa na ce zuwan shi shugaban ƙasa kamar farkawa ce daga bacci da hukumomin jihar Taraba na jihar da na ƙananan hukumomi ya kamata su yi domin su tabbatar cewa ba doka ce ta kafa su. To abinda zai kau da shi shine a buɗe fili na tattaunawa da tsakanin matasa da dattawa da 'yan siyasa gaba ɗaya a yi gangami. Abu na biyu shine a ƙarfafa hukumomi na jama'a na gargajiya yadda za su dinga tace bayanai suna turo wa jami'an tsaro a kan lokaci ba sai an makara an bari abu ya lalace sannan kuma a je ana kokarin kashe gobara ba ta riga ta cinye gida.
Sanata Bala Adamu kenan a tattauna wasu da Umar Faruk Musa. A jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin mata da hukumomin kasar ne suka haɗa kai domin tunkarar matsalar taɓarɓarewar tarbiyya a tsakanin yara musamman ma 'yan mata bayan da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai yaƙi da cutar sida ko kuma AIDS ta sanar da cewa tsananta mu'amala da shafukan sada zumunta na barazana jefa 'yan mata cikin haɗarin kamuwa da cututtuka masu nasaba da jima'i a ƙasashen Afirka. Daga mai ga Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Taron muhawarar bainar jama'a a ƙawancen Kungafen na ƙungiyoyin kare haƙƙin mata ya shirya domin tantaunawa akan wannan sabon al'amari da ke fayyace illolin da taɓarɓarewar tarbiyya ta haddasa da kuma irin barazanar da hakan ke yi wa zamantakewar al'umma. Hajiya Fatima Madam Kako ita ce shugabar ƙawancen na Kungafen.
Duk wanda ya ce lalaci ya ce batsa ya kai ga ciwo. Mu hali kenan kai wannan conference a buskan wannan tarbiyya ta yara ƙanƙana. Ku play a duk wanga ciwo da ake ce ma na zamani ciwon sida tunda suna kama shi da su ɗauki ciki su zubda ko kuwa ne ta ɗauki ciki wurin aihuwa ta yi tsarin yoyon fitsari kaga duka cikin wannan tahiyoyin lalacin wannan ne na 'yan mata.
Zurewa amfani da shafukan sada zumunta na daga cikin manyan dalilan da aka gano cewa suna ingiza matasa rungumar ɗabi'un da ke jefa su cikin haɗarin kamuwa da cututtuka makamantan sida. Inji Hajiya Nafisa Agada da ke ɗaya daga cikin mahalarta wannan muhawara.
Wannan wanda nasara yake cima rezo sosiyo hadda su suka yi contribute a lalacewar iya mata hadda su suka shiga suka lalace kuma kai ni dai sai in ci hadda mu uwaye ma sai kaga uwa mace tana can tana wani aiki ɗaya take kallon siri ita za ta zo ta kwatanta minta abin da ake yi cikin siri yara sun lalace su komi so suke yi. Baka da gashin wani ka ce kai gida kai kitsan wani yara kanana suna ganin kamar yara abukan su sun yi su abin duniya suna so su iske musu kaji kuma abin da ita representant din sida ta hobi tace yanzu duka kankanin yara sune suke dauke da wannan ciwo kuma manyan mazalati jawa su suke sa musu. To yanzu ku journalist ai ku zuku diba ku gani daga ina wannan masifa ta.
Ministar cigaban mata da kare haƙƙin yara Hajiya Zainabu Elbak Adam ta bayyana cewa tuni gwamnatin Niger ta yi nisa wajen neman hanyoyin da za su taimaka a takawa wannan matsala burki.
To gwamnati gaskiya bai kwana bisa wannan duk irin wannan abu na asha da ake gani cikin rezo sosiyo ana nan ana nazarin a ga yanda za a yi a hana shi ko kuma a rage shi kuma uwaye sai zamanto su kama tarbiyyar ɗiyansu daga gida tarbiyya ke farawa kafin a kai shi lakwal kafin kuma rariya ta ɗauke shi tunda tarbiyya ma cikin rariya kwasa ta suke kai gida. Mun shaida mu masaru da shi abu da suke kawo kokari cikin Nijar mun shaida ma duk wasu kungiyoyi da ke kara su kokari bisa tarbiyyar yara mun shaida ma wayenmu ɗan uwanmu malamai muka ce a kama saboda wannan abin ya zamanto abu ne wanda za a samu ko ba takwata-kwata ba a hana shi ba ya dai rage.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Idan muka koma kan batun ziyara kuma a yau ne sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai kai ziyarar farko a nahiyar Afirka tun da ya hawo wannan mukami. Ina kisaran zai fara yadda zango a kasar Habasha. Sakataren Tillerson zai kuma je Nigeria da Chadi da Djibouti da kuma Kenya. Dangane da wannan ziyara na tambayi Malam Tijjani Muhammad Nasir, malami a kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Jigawan Nigeria, yadda yake kallon ziyarar.
Mashahanta da kuma masu lura da al'amuran yau da kullum sun ta bayyana fargabar su akan irin fuskantar da gwamnatin Trump za ta yi ga kasashen Afirka. To kuma maganganu da shi shugaban kasar Amurka ya rinda yi akan kasashen Afirka ya razanar da Afirka kwarai da gaske. To kuma a waɗannan 'yan kwanaki yanzu mun ga gwamnatin Amurka tana ƙoƙarin wataƙila ta wanke kanta daga wannan maganganu da musamman shi shugaba kan yi a kan ƙasashen Afirka. To amma dai a bayyane ziyarar ta nuna domin inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci da kuma harka ta zuba jari da kuma shugabanci na gari. To dama yawancin harkoki irin na ƙasashen waje wanda da filimsa haka nuna yawanci dama waɗannan abubuwan su ne a bayyane.
Na fahimce ka dai kamar rarrashin ƙasashen Afirka Amurkan take so ta yi.
Eh, kare da gaske wannan cikin da nakarin ba na iya cewa su da shi shugaban Trump ya yi a kusan an nuna masa cewa na tabbatar ya yi kuskure. Kuma in ka duba za ka ga ita wannan kuskuren ya yi sakamakon dangantakar Amurka da North Korea. Wanda shi duk talashin ya ƙoƙari ya sasanta wannan ya gyara wannan da amma kayan ilimin wannan da shi shugaban Donald Trump ya dinga yi. Amma shi talashin a matsayinsa na jagorar diflomasiyya na Amurka yana iyakacin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya inganta dangantaka tsakanin Amurka da ƙasashen da suke tare da Amurka domin ita Amurka kamar yadda ƙasashe suke buƙatar ta ita ma tana buƙatar shi.
A farko a baya ga batun tsaro da yaƙi da ta'addanci da ka ambata, ka ce ziyarar ta shafi hada batun zuba jari. Wasu na ganin Amurkan tana rige-rige ne da China wacce kamar yadda ake gani ta kutsa kai cikin nahiyar ta Afirka. Kai ta kake kallon wannan al'amari?
Domin ai ka ga shekara da shekaru kafin China ta shigo ƙasashen Afirka da ƙarfinta ai kasashen Amurka ce da ya kasashen da suke yammacin duniya su ne suka mamaye harkokin mai da gas da isar gas da kuma ma'adanai da ke karkashin ƙasa. Kuma irin moriyar da suka ci kusancin mulkin mallaka zuwa yanzu da su bayar ba ko kuma in ce da su ba wa kasashen da suka mori waɗannan abubuwan daga gare su ba. Wato da a sami cuɗe-cuɗe da yadda ya kamata ba. Kuma ita China ta zo daga yan waɗannan shekarun an ainihin abubuwan da suke samu kuma tana bayarwa a kasashen da suke samu wannan zuba jarin da kuɗi tana badawa tana bada gudunmawa yawanci da wannan kasashe fiye da yadda tarihi ya nuna waɗannan kasashe na yammacin duniya da Amurka ta sani. To kuma waɗannan kasashe abubuwa da yawa sun nuna da su daɗin da yadda China ta shigo da karfinta kuma ta samu karfuwa a wasu daga cikin kasashen Afirka. To kaga ba za su zauna su yi ba mutu ido ba ta domin shin zuba jari dama ai ana yin sa ne domin a sami dubi ba. Da kuma yanzu da kake hulo ni da ya kamata ka lura da hakkin ɗan adam kuma ka lura da irin da abubuwan da za ka samu wanda ake cin social security.
Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a tsirarkanmu so juna manufarmu a nan da mutan gana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana.
Malam Tijjani Muhammad Nasir kenan, malami a kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Jigawa. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa 10 na safe ne da minti kusan 20, wato karfe 6 na yamma kenan da minti kusan 20 a can kasar ta Habasha, da Tillerson zai fara yada zango kai tsaye. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirin noma. Thank you.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar. To idan masu bibiyan mu a shirin za su iya tunawa mun taba kawo muku wani shiri da muka duba batun noman doya a Najeriya biyo bayan kaddamar da wani gagarumin shirin fitar da doya zuwa kasashen waje. Shirin da wasu 'yan Najeriya ke ganin gida bai koshi ba ana fitar da abinci zuwa waje, wanda hakan ne yasa shirin noma ya tattaki zuwa kasuwar doya ta garin Agergu dake jihar Nasarawa, inda har muka tattauna da manoman doya kuma masu sayar da ita waɗanda suka nuna goyon baya ga shirin kuma suke ganin wannan ci gaba ne gare su. Wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta zauna da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari, inda ta fara tambayar sa shin Najeriya na da isasshiyar doyar da za a ci har a samu a fitar da ita waje.
Wannan tambayar yana da muhimmanci saboda mutane da yawa da suka samu labarin shirin gwamnati ta fitar da doya for exchange, foreign exchange, sun nuna damuwar su akan ko ma muna da isasshen doya da zamu ci bare mu yi tunanin fitar da shi. Akwai isasshen doya a Najeriya kuma za a iya fitar da shi for foreign exchange. Doya happens to be a cash crop yanzu haka.
Abin da zai janyo
zai iya jawo, you know, revenue for government foreign exchange kenan. Kudin kasashen waje. Saboda haka shirin da federal government suka yi dauriniya wadda kuma suka yi launching the minister of agriculture last year 2017 sometime July or thereabout in Lagos an yi bikin gudanar da wannan effort din an tafi da doya kasashen England, United States, Germany where akwai demand for them. Kuma I think wannan zaman an sami almost 70 tons na doya.
Tons
70.
Daga
Najeriya? No, daga Najeriya sun kakkaɓo su daga wuraje daban-daban. But mostly daga Benue State, Nasarawa State, Niger State da sauran wasu wajaje. Saboda kamar yadda kika sani Benue State, Nasarawa suna cikin states wadda aka fi sanin su da noman doya saboda mutanenmu suna noman doya sosai kuma ana samun shi in large quantities. In fact abinda ya ba mu mamaki a lokacin da na je wannan taron da kuma na yi tsokaci a kai shi ne rashin tuntuɓar Nasarawa sai da ba yi da wuri ba a kan menene namu experience din na exporting yams doya a kasashen waje. Saboda idan ba su manta ba kamar yadda na yi ƙoƙarin tunatar da su a wannan lokacin, gwamnatin Nasarawa ita ce ta farko da gwamnatin ta shuɗe ita ce ta farko a Najeriya da ta yi ƙoƙari kuma ta yi yunƙuri kuma in fact ta yi tattaki ta kai doya ƙasan Ingila. In fact a wurin aka je aka yi launching paper yam lokacin gwamnatinmu da kanshi Aliyu Akwaidoma ya tafi Ingila aka yi launching da sauransu. So mu ne kamar na farko da muka gwada wannan yunkuri. Saboda haka ba wani abu ne sabuwa ba lokacin da muka je aka yi wannan launching din from the federal government side. Sai dai mun jawo hankalinsu a kan wasu a matakai da ya kamata ce an ɗauka domin a sami nasarar a haye da doyan a kan ruwa har zuwa Turai da sauransu ba tare da an samu matsala ba ko ya lalace ko wani abu makamancin haka.
Akwai na zaga waɗansu kasuwannin doya wanda kamar
su an yi rango wanda ya ci babbar kasuwa sai naga akwai doyan har yanzu a kasa musamman ki da saboda matsalolin tsaro akwai doyan sun mun bayanin cewa da suka samu trailer 50 a rana suna shigowa su saya yanzu ya kan kai goma 15 ko 20 kana ganin kaman wace kokarin ita gwamnatin tarayya kuma gwamnatin jiha za ku yi don tabbatar da cewa su
manoman nan gaskiya asara. Haka ne. Kinga wannan tambayar da kika yi ansa tambayar ki na farko da kike tambaya ko muna da isasshen doya da zamu ci bare mu aika da shi kasashen waje. Akwai doya. Gaskiyan maganan kenan. Manoman doya suna noma matuka kuma ana samun amfani.
Tattaunawar Zainab Babaji kenan da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari. Masu sauraro anan miki karkashin shirin namu na wannan makon. Sai a biyo mu zuwa mako mai zuwa domin cin ci gaban tattaunawar. Yanzu amadadin Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana.
Sakon mu na farko ya fito daga Sa'adu Sa'idu Daura ya ce assalamu alaikum biya Hausa dokar haraji da mahukuntan Niger suka sanya a kasafin kudin wannan shekara wani salo ne na kuntutawa talakawan Niger dan haka ya kamata mahukuntan Niger su dubi Allah su dubi Annabi su tausayawa talakawan Niger su janye wannan doka matakar suna kishin talakawan su sai kuma sako daga Sufiano Gumel Zangun Daura ya ce assalamu alaikum biya Hausa muna ta al'ummar kasar Ghana murnar cika shekaru 61 da samu incin kai Allah ya sa a kammala shagulgula lafiya sai kuma sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram Niger ya ce mu al'ummar jihar da Magaram ko sai yaushe zamu ga karshen rashin ruwa dake addabar mazauna garin Allah ya gyara mana wannan lamari sai kuma sako daga Yusuf M Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe Nigeria ya ce assalamu alaikum murya Amerika ku bani dama in taya daukacin al'ummar kasar Ghana murnar cika shekaru 61 da samu incin kai daga turawa mulkin mallaka da fatan kasar Ghana ta samu nasarori da cigaban kasa tun daga ranar da ta samu inci kawo yanzu sai kuma sako daga shugaban kungiyar murya talaka reshen karamar hukumar Mani jihar Katsina Abdulsalam Lema Tsingam ya ce salam VOA Hausa da Allah ku gaya ma ƴan majalisar dattawan kasar mu Nigeria da kuma bangaren zartarwa da cewa ya kamata su daina wasa da hankalin al'ummar kasar akan amincewa da kasafin kudi da shugaba Buhari ya mika mata sai kuma sako daga Habibu birnin Bayero a kasar Niger da Garba na Hali Gamba sun ce muna kira ga gwamnatin Niger dan Allah ta kara taimaka manoman rani da na damina domin ci gaban ayyukan gona a kasar Niger
yanzu kuma ga labarai a takeice
Wani jami'in Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa ta nuna alamun babu buƙatar ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya idan aka daina yi wa ƙasar barazanar yin amfani da ƙarfin soja kuma ta nuna alamun za ta haute burin ganawa da Amurka. Koriya ta Arewa ta tabbatar da aniyarta ta dakatar da shirin makaman nukiliya a mashigin Koriya kuma ƙasar ta ce ba ta da dalilin da zai sa ta mallaki makaman nukiliya. In har an tabbatar mata da tsaron kasar ta an kuma daina yin barazanar amfani da soja a cewar Chong Uyong babban mai ba da shawara ta fannin tsaro a Koriya ta Kudu a lokacin da yake magana da manema labarai a birnin Seoul Jami'an kiwon lafiya a Afirka ta Kudu sun gano silar barkewar cutar da ake kira Listeria wadda ke janyo masassara amai da gudawa da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 180 Ministan Lafiya a Afirka ta Kudu, Aaron Maslady, ya fadawa manema labarai shekaran jiya Lahadi cewa an gano inda cutar ta samu asali a wata masana'antar abinci da ke Polokwane da ke arewa maso gabashin Pretoria.
Masu sauraro da ga muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi zamu saki dawo da wani sabon shirin. Inda zamu bude layukan mu domin ku kira ku fada mana shin waɗannan irin darussa za a iya koya daga ƙasar Ghana kuma ya kuke kallon matsayinta a nahiyar Afirka muna gayyatar ku masu sauraron mu daga ko ina ku kira ku bayyana ra'ayinku sannan kada manta za a iya sauraron wannan shirya kodo shi idan aka garzaya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu a madadin wato Maryam Dauda da kuma Julie Leathers Gresham da Patrick Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa da Amurka a birnin Washington DC ga shirin yau da gobe